Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niniya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Asabar 11 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo ke shirin kai ziyara aiki na wuni guda a jihar Bauchi. A gefe guda kuma mahukunta a jihar sun kafa dokar hana zirga-zirga a wasu sassan unguwanni guda hudu. Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger a karon farko kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha da dabarun kasuwancin ƙasa da ƙasa ta shirya wani taron buɗe bakin addu'o'in zaman lafiya a ƙasar. Bayan nan za ku ji ƙarin bayani kan gangami da jerin gwanan nan na ɗaruruwan mata daga jihohi 36 da birnin da babban birnin tarayya a ƙarƙashin wata ƙungiyar haɗaka mai suna Coalition of Women Groups da suka yi daga dandalin Eagle Square zuwa kafar kofar Majalisar Dokokin Najeriya. Daga bisani Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar muku da shirin sa na jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka, waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya. Wakilin Amurka ɗin Robert Linzesa ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya bayar a rubuce jiya Juma'a, bayan da Amurka ta ƙara harajin daga 10% zuwa 25% kan kayan China na kuɗi dala biliyan 200 waɗanda ake shigar da su cikin Amurka. Ya ce nan gaba kaɗan za a bayyana ma jama'a yadda abin zai kasance dalla-dalla saboda su faɗi albarkacin bakinsu. Wannan kuwa na faruwa ne bayan da Amurka da China suka kammala zagaye na ƙarshe na ganawarsu kan cinikayya ba tare da cimma komai ba. 'Yan ƙabilar Houthi na ƙasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na Hodeida da Salif da Ras Isa, kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Lowlesgard, Chairman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, ya bayyana je jama'a cewa yau Asabar ne za a fara wannan janyewar a kuma kammala ranar Talata. Ya ce ƙungiyar jinƙai ta Red Cross ta yi marabalale da tayin da ƙabilar ta Houthi ta yi na janyewar. Lesgard ya ce wannan matakin shi ne abu na farko da aka yi shi a zahirance tun bayan da aka cima yarjejeniyar ta Hodeida, wadda ta tanaji kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Yemen, da kuma janyewar mayaƙa daga tasoshin wato jiragen ruwan guda uku. Ya ce ya kamata ɓangarorin da abin ya shafa su biyo bayan wannan janyewar da ɗaukar ƙwararren matakai bayyananu kuma masu ɗorewa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da Amurka ke fuskanta daga Iran, inda ko a jiya Juma'a sai da ta bayyana cewa ta wato tana kan tura makami mai kakkabo, makami mai linzami da kuma jirgin ruwa mai dauke da na'urar cilla makaman wanda kuma ake amfani da shi a yakin kan ruwa. An dau wannan mataki ne bayan da aka tura jirgin ruwa mai dakon jiragen sama da kuma filin tashi da saukar su mai suna USS Abraham Lincoln da mayakansa da kuma manyan jiragen sama masu dauke da manyan bamabamai samfurin B-52 zuwa gabas ta tsakiya din, saboda yiwuwar Iran ta kai hari kan wasu muradin Amurka. Yana da muhimmanci Iran ta fahimci cewa duk wani hari kan Amurka ko muradunta zai fuskanci martani da ya dace, abinda mukaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya faɗa kenan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo ke shirin kai ziyara aiki ta wuni guda a jihar Bauchi, a gefe guda kuma mahukuntan jihar sun kakaba takunkumin hana zirga-zirga a wasu anguwanni guda hudu da suke wajen jihar. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad daga Bauchi na dauke da rahoton.
A takardar sanarwa da gwamnatin jihar Bauchi ta raba wa kafofin yada labarai mai dauke da sa hannun sakataren gwamnatin jihar Alhaji Muhammad Nada da Umar, ya ce daukan wannan mataki ya faru ne a sanadiyar rashin jituwa da ya faru a tsakanin matasan gudun tsayawa da kuma gudun Hausawa da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane uku da kuma jikkata wasu, wanda kuma a halin yanzu an tura jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a unguwannin. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda a Bauchi SP Kamal Datti ya yi mini ƙarin haske a hukumance kan hargitsin matasan.
Akwai doka da aka hana ta zirga-zirga daga ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe a unguwannin gudun tsayawa da gudun Fulani da ke cikin garin Bauchi. Dalilin haka ne, hakan kuwa shi ne an sami wata hatsaniya a ranar yau da misalin kamar karfe 2 na rana kenan tsakanin mutanen wannan yankuna guda biyu, inda har mutum biyu suka rasa ransu yayin da mutum shida kuma suka ji raunuka, kuma aka dan sami gobara abu aka sa wasu gida wuta guda biyar. To wannan dalili shi ne ya sa muka tura jami'anmu zuwa wannan wuri, kuma izuwa da muke magana da kai ina tabbatar maka da cewa shi ne an sami zaman lafiya a wannan wuri.
Wannan wuri ya zamanto kamar sanannen wuri ne inda su matasa suke irin wannan abu, ko can kwanakin baya ma haka kamar wata biyu haka ko uku an samu wannan hatsaniya wanda yake aka kafa wato dokan takaita zirga-zirgar nan. Ku menene kuke tsammanin yake janyo wannan tashin-tashin na matasa wannan gu?
A bangaren mu na 'yan sanda akwai bincike da muke yi na ganin cewa sababbin abubuwan da suke kawo na abubuwa su ma manyi magana su dangane cewa aka bai gara faruwa ba.
Kun iya kama wasu da kuke zargin suna da hannu a kisan da kuma kone-konen gidajen?
Zuwa yanzu magana da muke da kai ba mu kama kowa ba, amma muna bincike a kai.
Idan muka duba mataimakin shugaban kasa Yemi Osibanjo zai zo Bauchi aikin wuni guda, wani kalubale kuke ko kuma za ku fuskanta a dangane da wannan al'amari?
Ta fuskar tsaro da kuma ita ziyarar mai girma mataimakin shugaban kasa, ina tabbatar maka da cewa da yardar Allah mataimakin shugaban kasa zai zo ziyarar sa lafiya kuma lafiya ba tare da wani matsala ba.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya. karewa lafiya
a gaida Abdul Wahab Muhammad a yayin da kwanciyar hankali ke dawowa bayan hatsaniya a jihar Bauchi Najeriya a jamhuriyar Niger kuma kungiyar tsofaffin daliban makarantar kimiyya da fasaha da dabarun kasuwancin kasa da kasa wato Lycée Technique dan kasawa Maradi ta shirya wani taron bude baki da addu'o'i dan ƙara samun zaman lafiya a kasar dan samun albarkacin azumin watan Ramadan wakilin murya Amurka Suleiman Munu Barma da Kayamai na dauke da rahoton
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
wannan shine karan farko da kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar share fagen shiga jami'a da ake kira Lycée Technique dan kasawa ke shirye taron bude baki a albarkacin watan azumin Ramadan wanda yake matsayin wani lokacin taimako da kyautatawa juna a tsakanin al'umma sabili kenan aka yi amfani da wannan dama dan yin wasu addu'o'in musamman Habibu Salisu Bawa shine shugaban wannan kungiya
makasudin wannan haduwa ta mu ita ce mu hadu mu yi ma ƴan uwan mu wanda su gabace mu addu'a wanda ba su lahiya su ma mu yi masa addu'a Allah ka musu waraka dan mu ma un goban mun tayi mu samu wanda za su yi mu addu'a
yanayin tabarbarewar tsaron da ake ciki a yau a jamhuriyar Niger da makwabta na daga cikin batutuwan da suka dauki hankalin mahalarta taron addu'o'in na yammacin jiya juma'a kamar yadda Alhaji Mutari Kadiri mamba a kungiyar Karnajar ke min karin bayani
wata ne mai alhurma wannan wata na azumi ana bukatar addu'a ana bukatar kusanci ga ubangiji to shine muka zo muka sharuwa muka addu'o'i ga wanda suka rayu mu kuma muka addu'o'i ga mu ga Niger in gaba daya kasan Niger tana cikin wani kangi mawuyaci wanda sai mu ce mun gode wa Allah yanda ake tashi hankali a makwabtan mu wanda shi bai shigo bana kaga yana da kyau mu ci gaba da addu'a
kamar yadda watan Ramadan ke matsayin wani lokacin sada zumunta haka haduwar ta tsofaffin ɗaliban makarantar Lycée Technique dan kasawa ta bada damar samun ganawa a tsakanin tsofaffin ɗaliban da suka shafa shekaru da dama ba tare da jin duriyar junan su ba inji Mansur Abubakar
shi Lycée Technique za ku zauna shekara 4 kuna tare ku raba komai ku ci abinci tare ku komai tare har kuma in an jar ba kowa ta yi to shi yanzu kowa ya zama babban kansa kenan jama'an zu kowa ana watsa kenan lokacin da ya kamata mu ga juna wani ya kai shekara 20 wani shekara 30 ma wasu suka juna bati
sakamakon lura da yadda haduwar ta samu karbuwa daga dukkan ƴaƴan wannan kungiya yasa shugabannin ta kudurta kira makamanciyarta lokaci zuwa lokaci domin tantauna hanyoyin bayar da gudunmuwa a kungiyance don ci gaban kasa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma to a Najeriya ɗaruruwan mata daga jihohi 36 da babban birnin tarayya a ƙarƙashin wata ƙungiyar haɗaka mai suna Coalition of Women Groups sun yi jerin gwano daga dandalin Evil Square zuwa ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya inda suka nemi da a ba su damar su isar da saƙonsu da ya kamata a ba wa mata dama a gwamnatin fiye da yadda yanzu aka ba su wakiliyar murya Amurka Madina Dauda daga Abuja ta hada rahoton
yadda mata suka yi ta waƙen mayar da buƙatar a ba su kashi 50 cikin 100 na mukamman gwamnati kenan a lokacin da suka yi wani jerin gwano daga dandalin Eagle Square zuwa kofar majalisar dokokin kasar inda suka yi dafifi har na tsawon sa'o'i 2 Binta Kasimu tana cikin waɗanda suka jagoranci matan
mu muka zabe su kuma ya kamata a yi da mu matan da ke ciki a yi da su shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan kuma
idan kina cewa a yi da ku me kike nufi
a ba mu matsayi mu ma
tsohuwar shugabar kungiyar mata ƴan jaridu Madam Evelyn Onyilo ta ce sun fito kwansu da kwarkwatan su ne saboda haka take cewa
son mu nema mata 16 ya kamata a cabinet din Mr President
ita ma Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi tana cikin shugabannin kungiyar hadakar ta ce sun zo majalisa ne domin anan ne suke da wakilai
mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu ƴanci domin duk wani abu da ake yi a cikin Najeriya na tun ma ba lokacin idan yakin zabe ya taso ba mata suna fitowa 100% kwanmu da kwarkwatan mu amma idan Allah ya bada sa'a aka hau kan gwamnati sai kiga rabon da za a ba mu kalilan ne
amma a nata jawabi Aisha Adamu tace dole ne su zo majalisa saboda suna da bukatan a ba mata dama su taka rawa wajen zaben shugabannin majalisar. Sannan kuma ta majalisar dokokin ne za su aika wa shugaba Buhari da sakon abin da ya dame su.
Ah, mun zo mu roki Najeriya da shugaban shugabanta Baba Buhari ya taimaka su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaba ga kasar Najeriya.
Kina ganin sai da mata za a ci gaba?
A'a, mata su ne iyayen al'umma.
A wata kididdiga da kungiyar kwadago ta duniya wato ILO ta yi, ta ce mata da suka kai biliyan 1 da miliyan 300 ne suke ayyuka daban-daban a fadin duniya sabanin maza da suka kai biliyan 2. Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, masu saurare kuna tare ne da Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 4 na yamma da minti 45 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya dawo daga kibantaccen balaguro zuwa London na kwana 10, inda ya ce babban sufetin yan sanda yana iya kokari kan yaki da miyagun iri.
Has opened a new vista of commercial opportunities.
Gwamna Erufai ke nuna tattalin arziki zai bunkasa arewa yayin da jirgin kasa shaki da kayan yan kasuwa ya sauke kaya a tashar teku ta Tudu a Kaduna. Malam Hassan Bello shine shugaban hukumar.
Northern Tour is here longer Kano da Jos sun masu kara kaimi. Ina kiran gwamnonin da suke wurin nan su koyi da Malam Nasir Erufai. Akwai amfani da yawa ta al'umma za su samu.
Gwamna Ganduje ya amince da dokar girgiro karin masarautun masu daraja ta daya guda hudu a jihar. Dr. Bibi Faruk ya ce martabar sarautun yafi a ala.
Karfin su shine darajar da mutane suke basu da darajar da hukumomin da suke aiki da su suke basu.
Yayin da aka fara azumin Ramadana na bana hijira 1440, Kano ta shiga biyayen rasuwar mawakin begin Manzo Rabiu Usman Baba, wanda muryar Amurka ke sa baitin sa na mutuwa bayan labarin rashi. Masuwa da Malika muryar Amurka daga Abuja.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Numau Sani daga Jamhuriyar Nijar da Sheikh Yusuf Sambu Rigacikun daga Najeriya. Ga Sheikh Rigacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki. To baya ma fi zama dan sarkin, baya ma fi zama sarki. Sannan akwai wani abun da dole ne duk yanda mai wa'azi zai kare bai taba kowa ba, to dole sai an faɗi gaskiya. Ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka kawo mana kasan mu ta zama halin da take ciki a yau, asalin abin da ya haifar da ita rashin adalci ne. Shine hakikanin abin da ya jawo mana wannan. A yau an wayi gari makarantun talakawa daban, makarantun ƴaƴan masu mulki daban, asibitin talakawa daban, asibitin ƴaƴan masu mulki daban, komai an bambanta. Ya zamu muke samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan? Suna ganin yanda aka ci gaba sauran ƙasashe na duniya, amma mu a yau hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta. Kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu. Yau ka shiga Kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawwaki, ka zo Kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki, ka je Sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawwaki. ƴaƴan al'umma suna ta kare karatu, babu inda za su je su yi aiki. Me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba? Prostration dole ya samu yara. Kula yaro ba yi da sana'a, ba yi da ilimi, tashi gari ya ware, babu inda zai je. Kuma yana bukatar riga, yana bukatar takalmi da wando da abinci. Kiri-kiri ana ji ana rufe. Gaba ɗaya an gurguntar da harkar kasuwancin Kano. Jihar Kaduna an shigo da matsaloli. Plateau ga yanda take. Roƙon a ce shugabannin mu da ke kare gabanin malaman addinin mutu a zo a haɗu a zauna a tattauna. Wannan shi ne jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki ɗaya.
Shi ma Rabaran Numau Sani ya ce.
Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci, ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. Abinda zan iya kira ga ƴan uwa musulmi da kuma ƴan uwa krista, mu kusanci juna. Domin wannan lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya. Wannan lokaci nisa da junan mu, rashin sanin junan mu yana sa mu ni abubuwa da suke kawo tashin hankali, wanda kuma naugani da ta ganewa a cikin ko waɗannan addinai, ko kristanci ne ko musulunci ne, babu ko a cikin alkurani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiran mu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali. Idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa. Yana da kyau ƴan uwa na Najeriya musulmi, ƴan uwa krista na Najeriya, da ƴan uwa na Niger musulmi, da ƴan uwa na Niger krista, mu kyautata zaman lafiya. Na tabbata Allah yana kamnan Najeriya, na tabbata Allah yana kamnan Niger, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah bane, Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kadai. Allah yana da izini, yana da dama da zarafi ya halitta yanki na krista kadai. Idan zamu yi yaki, wai wani ya isa yayin Allah yaki ne? Ko ku shi Allah kasashe ne? A cikin littafi mai tsarki na siyaci, hannun Allah ba kasashe bane da zai yi aiki. Dan haka idan zamu yi tunanin mu zamu je mu yi ma Allah yaki, muna daukar Allah bai isa ba shi kasashe ne. Wannan ba tunani bane nagari, mu yi tunanin zamu fanshi Allah ko zamu kare Allah ko zamu yi ma Allah yaki. Ko da kai krista ne, ko da kai musulmi ne, baka isa ba kai ma Allah yaki. Domin Allah ya isa kansa, Allah shi cikakke ne, ba rabi da rabi bane, kuma duk abinda Allah ya fara yana cika shi. Dan haka mai tsammanin mu zamu yi ma Allah yaki saboda wannan dalili ko wancan dalili, wannan kuntata ma Allah ne, kuma wannan kamar me zan iya cewa, wato kamar muna takaitar da Allah ne. Idan muka saki tunanin mu muka ce mu karfa zaman lafiya, na tabbata duniya zata je Afirka, kuma duniya zata je Niger da Najeriya domin ta nemi abin da take bukata, saboda Allah ya bada shi a cikin kasashen nan. Nagode.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni, amma a takaici.
Wasanni a takaici.
Sai Lahadi idan Allah ya kai mu ne za a karkare gasar kwallon kafa ta gasar Premier ta kasar Ingila, kuma karo na takwas a tarihin gasar za a tantance da zakara a ranar karshe ta gasar. Ƙungiyoyi biyu na Manchester City da Liverpool ne ke takarar lashe gasar ta bana, inda yanzu haka City take saman teburin gasar da maki 95, yayin da Liverpool take ta biyu da maki 94, wato bambancin maki 1 tana tsakanin su. City din ce yake rike da kambin wanda take fatan lashewa karo na biyu a jere, yayin da ita kuma Liverpool bata taba lashe gasar ba tun daga shekara ta 1990, duk da yake wannan ne karo na biyu a jere da ita kuma za ta fafata wasan karshe ta gasar ga karon Turai. Liverpool din za ta karbi bakuncin Wolves a wasan karshe ta gasar ta Premier a gobe Lahadi, yayin da City kuma za ta ziyarci gidan Brighton a wasannin da ya zame wajibi ga kowace ta yi galaba domin samun damar lashe gasar, tare da karin fata ga Liverpool idan City din ta sha kashi a gobe. A wani bangaren kuma kasar Ingila ta kafa sabon tarihi na mamayar gasannin kungiyoyin nahiyar Turai, inda a karon farko a tarihi kungiyoyin kasar ta Ingila ne za su fafata dukkan wasannin karshe na manyan gasannin nahiyar biyu. Liverpool dai za ta kara da Tottenham ne a wasan karshe ta gasar zakarun Turai, wato Champions League, a ranar 1 ga watan gobe a birnin Madrid na kasar Spain, yayin da Arsenal kuma za ta kece rabi da Chelsea a wasan karshe ta gasar cin kofin UEFA a ranar 29 ga watan nan na Mayu. Sau biyu ne kacal aka taba samun kungiyoyi biyu na Ingila da za su fafata a gasanni ɗaya-ɗaya na nahiyar Turai, sadda Tottenham ta doke Wolves a wasan karshe ta gasar cin kofin UEFA a shekara ta 1972, da kuma sadda Manchester United ta doke Chelsea a gasar zakarun Turai a shekara ta 2008. A halin da ake ciki kuma kungiyoyi hudu na Ingila da za su fafata wasannin karshe na gasannin nahiyar Turai na bana sun koka akan karancin baiwa magoya bayan su tikitin shiga kallon wasa, lamarin da suka bayyana a matsayin rashin mutuntawa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
Assalamu alaikum, sunana Habila Rabiu.
mazauni ya mai a jamhuriyar Niger lokacin azumi na kan ji gaskiya shauki kuma na kan ji yanayi na watakila lahiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba wannan kenan na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake tayi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi bane to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya wannan abubuwan suna ja baya suna ragewa inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba amma kuma idan lokacin da ba na azumi bane ka gani ai ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lafiyar jiki to akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lafiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi bane sannan kuma na kan ji natsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwan da suka shafi bacin rai kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin dadin shi sosai shabanban da sauran watanni wadanda ba na Ramadan gaskiya na kan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanina da jama'a saboda azumi shi yana umartan mu matsayin mu na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma hakuri da juriya maiwa in ba lokacin azumi bane zaka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba amma lokacin azumi kakan ji cewa koda mutun ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka zaka ji cewa a ba zaka biye ba to gaskiya hulɗa da ta tsakanin mutun da mutun a lokacin azumi ina iya ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai na kan ji cewa gaskiya bani da wata matsala ta hulɗa tsakankanina ko kuma cuɗanya tsakankanina da jama'a hakan ga ta fannin kyautata alaka hiya da lokutan da ba idan ba na azumi bane
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaici
to a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka waɗanda kuɗin su ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya Wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya din Robert Lighthizer ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya bayar a rubuce jiya Juma'a bayan da Amurka ta ƙara haraji daga kashi 10 cikin 100 zuwa kashi 25 cikin 100 kan kayan China na kuɗi dala biliyan 200 waɗanda ake shigar da su Amurka. Yan kabilar Houthi na kasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jiragen ruwa na Hodeida da Salif da Ras Isa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Lesgat, chairman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, ya bayyana jiya Juma'a cewa yau Asabar ne za a fara wannan janyewar a kuma kammala ranar Talata. Yace kungiyar jinkai ta Red Cross ta yi marabalale da ta yin da kabilar ta Houthi ta yi. Rundunar sojan Amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabar ta tsakiya saboda ta magance barazanar da ta wato Amurka ke fuskanta daga Iran inda ko a jiya Juma'a sai da ta bayyana cewa tana kan tura makami mai kakkaɓo makami mai linzami da kuma jirgin ruwa mai ɗauke da na'urar cilla makaman wanda kuma ake amfani da shi a yaƙin kan ruwa. Bayan ƙidaya kashi wato bayan da aka ƙidaya kashi 99.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu ta yi galaba kuma tana ma shirin yin shagulgula a yau ɗin nan muddin aka tabbatar da sakamakon zaben hukumance za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen wannan watan.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ta'almasi Garba da ya tsaya na gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau Keith Holmes ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.